Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lord da kuma niyyar muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan hantsi na ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu. Za ku ji martanin wasu 'yan rajin 'yancin ɗan adam a jamhuriyar Nijar kan matakin takaita shigowa da Amurka, wato shigowa Amurka da shugaba Trump ya ɗauka. Za kuma ku ji takaddamar da ake ci gaba da yi tsakanin gwamnatin Kamaru da ɓangaren harshen Ingilishi. Za a ji maimaicin shirin ciki da gaskiya da sharhin jaridun Kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A daren jiya Talata ne shugaban Amurka Donald Trump ya ga duniya ya zabi alkali Neil Gorsuch ya zama alkali a kotun kolin Amurka. A lokacin da yake bada sanarwar, shugaba Trump ya ce Gorsuch alkali ne da kasar take bukata cikin gaggawa. Ya kara da cewa babu ta ba kan cancantarsa. Daga nan shugaban ya yi kira ga 'yan Democrat da Republican majalisar dattijai, wacce tilasta sai ta amince da zaɓen nasa, su haɗa kai koda sau ɗaya domin ci gaban ƙasa. Da yake magana alkali Gorsuch ya ce naɗi zuwa kotun koli yana daga cikin ayyuka mafiya nauyi da ɗaukaka. Sai dai shugaban marasa rinjaye majalisar dattijan Chuck Schumer ya ce tilasta ne alkali Gorsuch ya nuna cewa shi ba ɗan gani kashe ne masu ra'ayin riƙau ba. Shi kuma shugaban masu rinjaye Mitch McConnell ya yaba da zaɓen da Mr. Trump ya yi.
Fadar White House ta shugaban Amurka ta kare matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na korar muƙaddashiyar Attorney General Sally Yates saboda ƙin aiki ko kuma kare umarnin shugaban ƙasa, wacce ta takaita ko ya takaita balaguro zuwa Amurka daga ƙasashe bakwai masu rinjayar musulmi. Fadar ta kira matakin na Ms. Yates a zaman na ruɗarwa da bujirewa. Kakakin fadar White House Sean Spicer shi ne ya faɗi haka ga manema labarai kan matakin da shugaban ya ɗauka na korar Ms. Yates. Tunda farko a jiya Talata, ministan tsaron cikin gida John Kelly shi ma ya kare dokar ta shugaban ƙasa. Duk da wannan dokar, jami'an gwamnatin ta Amurka suka ce za a kyale 'yan gudun hijira 872 su dawo Amurka saboda matsanancin damuwa da suke ciki.
A halin da ake ce kuma kimanin manyan jami'an diplomasiya da wasu ma'aikata a ma'aikatar harkokin wajen Amurka su kusan 1,000 suka sanya hannu kan takardar koke ko nuna rashin amincewa kan sabon dokar da shugaban na Amurka ya bayar na hana wasu mutane daga ƙasashe da galibin su al'ummar su musulmi ne bakwai yin balaguro zuwa Amurka. Jiya Talata hukumance aka miƙa wannan wasiƙa ga ma'aikatar. Ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta tabbatar wa muryar Amurka cewa ta karɓi wannan takarda, sai dai jami'an ma'aikatar sun isa bayyana adadin ma'aikatan da suka sanya hannu kan wannan takarda ko kuma darajarsu, amma wasu majiyoyi sun gaya muryar Amurka cewa yawansu ya kai kusan 1,000. Ranar Litinin kakakin shugaban ƙasa yake cewa ma'aikatan ma'aikatar harkokin waje su mutunta dokokin shugaban ƙasa ko kuma bai musu ba su aje aiki.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana matuƙar damuwa kan ɓarkewar sabon faɗa a gabashin Ukraine tsakanin 'yan tawaye masu samun goyon bayan Rasha da sojojin gwamnatin Amurka. Tana cewa faɗan da aka yi kusa da kan iyakar Ukraine da Rasha ya haddasa asarar rayuka ta ɓangaren soji da farar hula. A cikin wata sanarwa daga da ta fito jiya Talata, ta ce faɗan wanda ya ɓarke ranar Lahadi a wani wurin yawon shakatawa a wajen garin Avdiivka ya janyo rashin wuta da ruwa ga farar hula 17,000, cikinsu har da yara 2,500. Daga nan ta yi kiran da a tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba. Ita ma ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ta bayyana faɗan da cewa mummunar keta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a shekara ta 2015 ne tare da taimakon shugabannin kasashen Jamus da Faransa.
Amurka ta bayyana da kakkausar lafazi cewa bata amince da gwajin makami mai linzami da Iran ta yi ba, kuma gwamnatin Trump ba za ta kauda fuska kan haka, inji jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa jiya Talata. Haley ta yi magana da manema labarai na wani ɗan gajeren lokaci bayan da ta halarci zaman kwamitin sulhu na farko tunda ta kama aiki taron da kuma Amurka ne ta buƙaci a yi haka. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif bai tabbatar da kuma bai musanta cewa ƙasar ta yi gwajin makami ba, sai dai ya ƙara da cewa makamai masu linzami ba sa cikin yarjejeniyar nukiliya da ƙasar ta ƙulla da manyan ƙasashen duniya ciki har da Amurka ba. Ya ci gaba da cewa Iran ba za ta taɓa amfani da makamai masu linzami da ta ƙera cikin ƙasar wajen kaiwa wata ƙasa farmaki ba.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Niger, inda ake ci gaba da bayyana ra'ayi kan matakin takaita shigowa Amurka da shugaba Trump ya dauka. Suleiman Barma gare ka.
Lura da matsayin da kasar Amurka take da shi a duniya saboda jajircewarta wajen takawa kasashen da ke kaucewa dokokin ƙasa da ƙasa burki, yasa jama'a nuna adawa da matakin shugaba Donald Trump na hanawa ƴaƴan wasu ƙasashe bakwai na musulmi shiga cikin ƙasar ta Amurka saboda zargin su da aikata ta'addanci. Shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Kodayo Alhaji Mustafa Kadi Umani ya ce sabon shugaban na Amurka ya fara fice gona da iri, domin a ra'ayinsa ƙasar Amurka ba Amurkawa kawai ne ke da ƴancin morarta ba, hasali idan aka bi salsala da jibin goshin Afurkawa aka gina wannan ƙasa.
Donald Trump ya fara huce gona da iri, dan in kana shugaban Amurka to kakkamanta nauyin sauran ƙasashe da a bisa kanka, wata ba ta rayuwa sai da wata. To, domin haka waɗansu matakin nan da ya ɗauka muna ƙara sanya kira gare shi, wato ja da baya ba tsoro ne ba. Ko da shike shi yana kare ƴan Amurka, kai mance Amurka yau ba ita kadai bace a cikin duniya da kai sauran kasashe waɗanda su ma suna da inti. Yau in Amurka ta samu wannan matsayi wanda take rike da shi, to domin an zo an kwashi ƴan Afrika ne, sun je sun yi bauta Amurka, sun sa Amurka ta yi arziki, to kenan kar su manta da mutanen Afrika suna da su ma alhaki a Amurka, mutanen Asia suna da alhaki a Amurka.
Hujjar yaƙi da ta'addanci ko kuma kiyaye wa ƙasar Amurka hare-haren 'yan ta'adda ba za ta bata da ƙarfin da zai sa shi ya ɗauki matakan hana wa baƙi zuwa ƙasar ba.
To, shi baƙin haure ne yake magudu. Kawa Mexikawa da sauran ƙasashe suna zuwa Amurka kuma suna neman kuɗi, suna samun kuɗaɗe kuma suna koma a ƙasashen nasu. Wannan abu shi ne an na harko da ya tura shi a ganinmu. Babban kuskure ne ga shugaba yau, ko karamar ƙasa ta ce za ta yi irin wannan abu a cikin duniyar ga da ake son a kare haƙƙin ɗan adam da al'umma gaba ɗaya, wannan ya zama sakin hanya.
A sakamakon yadda yake kallon munin wannan mataki na Donald Trump, jami'in fafutuka Abdu Alhaji Idi ya buƙaci shugabanni da magoya bayan jam'iyyar Republican su takawa shugaban na Amurka burki domin cire masa dukkan wani tunanin shirin bullo da wasu matakan da ka iya ɓata zamantakewa tsakanin al'ummomin duniya.
Naji ai tsohon shugaba ma ba a ma dade ba ya huto ya yi furici, abin da yake ba daidai ba ne. To, ya kamata a ce a samu cikin 'yan fartin nashi wanda ya kamata su taka mai birki, tunda shi yake kamar shi ne Trump dai da ɗan wannan gidan nashi ya haye yana faɗin abin da yake so, a yan shi ne gaban shugaban Amurka, kuma Amurka tana da rawa da take taka a zaman lahiya a duniya, ba shi ne bai kamata ya zo ya riƙa hura wuta bai tsaya ya yi lissahi. Ƙasa Amurka ce yake mulki, ƙasa Amurka ce man majalisar duniya a can take.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman. To, an ce taɓa karatu taɓa kiɗi, don haka
Thank you.
To a gaida marigayi Muhammad Wardi da tawagarsa, yanzu kuma sai Jamhuriyar Kamaru, inda gwamnati da ɓangaren Ingilishi suka sa ƙafar wando guda. Garba Awwal, gare ka.
Gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta katse hanyoyin sadarwa na yanar gizo-gizo na zamani a ɓangaren 'yan awaren Ingilishi, kasancewar irin yadda ake yada waɗansu bayanai da gwamnatin ba ta buƙatar a dinga yadawa ta shafukan sada zumunta da sauransu. Kuma gwamnatin ƙasar ta ki amincewa da muradan 'yan ɓangaren na Ingilishi, anda suke buƙatan neman canza tsarin mulkin ƙasar daga jamhuriya a koma tafarkin gwamnatin tarayya, ko kuma a ba su 'yancinsu. Wanda yanzu haka har ya kai da cewar sun fitar da tutansu mai alamar fari da shuɗi, kuma sun sanya wa ƙasar tasu suna Ambazonia. Na tambayi Malam Abdulkadir Muhammad, mai bayar da shawara ne a hukumar sadarwa na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, kuma yasa suka katsewa 'yan ɓangaren Ingilishin hanyoyin sadarwar su na zamani.
A gaskiyar zance, wato ba wai an yi haka don a tozarta su bane, a'a, wannan wato doka ce da aka kafa ta na dan gajeren lokaci, saboda bincike ya nuna cewa wato wannan rikice-rikicen in ai ba wai 'yan shashin kasashen bamin da dabbaya bane kawai suke da wannan, wato akwai hannun mutane daga ƙasan waje da suke ziga su ta layin internet, alhali kuma abu ne da ake nema a sasanta nan cikin ƙasa mu ya mu 'yan Kamaru. To abin da yasa kenan aka yi wannan, kuma an yi haka a samu a tattauna, domin lallai akwai tattaunawa da yake gudana a yanzu haka tsakanin wasu masu fushi da waɗanda ake fushi da su, a ga yadda ya kamata a tafiyar da abubuwa. Gwamnati ta riga ta yi nata tsari, wato abu ya kai matsayin da waɗannan mutane da suke bayan, wato suke ɓoye, mutanen ɓoye da suke ziga 'yan sashen Ingilishi sun kai su ga an buga musu nasu tuta, an fitar musu da constitution na nasu ƙasan, in wato ƙasan kuma sun bata suna Ambazonia. To abu haka kuma mun san cewa yana nuna cewa ana so a yanke, wato a raba ƙasa ne, raba ƙasa. Wannan kuma a Afrika yanzu yakin da muke yi mu 'yan Afrika, ba ma so mu ga an kucuccula wato ƙasashe an zama da su abubuwa makamantan haka.
Malam Zubairu Hamman, ɗan birnin Baminda ne, inda suke fama da rashin hanyoyin sadarwa na internet.
A gaskiya ya kawo mana, don a yanzu ba ma iya yaɗa labaru, domin an yanke mana hanyar yaɗa labarun da abubuwan da suke faruwa a gare gamu. To tunda an yanke mana, to daga baya yanzu nan ba mu iya yin komai ba. To yanzu muna neman dai a bar mana 'yancin kanmu. Nun sojawa yanzu sun matsa mana, suna kama mutane a banza, suna harbewa a banza. To amma mun rasa me za mu iya yi musu.
Muhammad Awwal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Awwal, yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba da batun nan na wani tsohon ma'aikacin ma'aikatar ƙasa da safiyo ta jihar Kaduna, wanda yake ikirarin cewar an kwace masa filayen da ya saya kan miliyoyin naira, sannan ya ci bashin wasu kuɗaɗen masu yawa daga banki domin ya gyara su ya saida da nufin samun riba. Wannan abu ya faru ne tun cikin shekarun 1990 da wani abu. Malam Muhammad Inuwa Aliyu Lere ya ce an yi kamar za a biya shi diyya. To amma yau shekaru 20 da wani abu ko sisin kobo ba a biya shi ba. A shirinmu da ya gabata, Muhammad Inuwa Aliyu ya shimfiɗa mana bayanin yadda ya ce ya mallaki waɗannan filayen. A yau za mu ji ƙarshen bayaninsa da abin da yake nema game da wannan kuka tasa. Sannan mu duba bayanin takardun da ya gabatar na kafa hujjar kalamansa.
Bayan kwana 9 na ƙara samun ansan takardun gayyata ga wata kwamiti da ya haɗa a jiha a lokacin, ta bincike mulkin ƙasa a jihar Kaduna. Na mulkai Dabulu Re da mulkai Tanko Ayuba, saboda wannan kwamiti sun gayyace ni akan wannan dai magana ta kankara. Na kuma gaban kwamiti kamar da na ga mu SS na kai Kaduna cewa an ba wasu ne da sai hannunsu, su ma haka na gaya musu, na kuma dauko ɗaya cikin wannan sifili a hannun shi, na zo haka ba wannan kwamiti da shi.
To me suka ce ma?
To ka san shi dama mulkin Najeriya, idan gwamnati ya sa kwamiti ko ba komi akwai manufa na gyara, kuma gyaran nan an samu akasi buƙatar shi su ba shi damar kwace wannan wuri, sun kuma ba shi shawara ya kwace wuri a rafatin su.
Waye shugaban wannan kwamiti?
Shine wanda ya Alhaji Yusuf Yarso.
Yarso ne?
Yarso. Amma su tare ne akwai 'yan sanda, akwai alkali, akwai alkali, akwai makacin ƙasa, akwai na safiyo, akwai ma 'yan sanda a ciki.
kai kadai ne suka gayyata ko kuma akwai wasu sauran mutane ma waɗanda yake suke da irin wannan matsala da ka nufi lai?
Ai, kuma cin ta kai wajen kusan wata tara tana aiki, mutane da yawa an kaice su. Eh, amma ni abin da ya shafe ni shine abin da kai a kaina, amma na kuma na report din da kuma abin da suka yi har kai ga an kwace wannan wuri.
Su committee din su suka dada tabbatar ma gwamnati cewa wannan fili a kwace shi.
Eh, correct. To ai da kusan abin da aka sa su kenan.
To wannan al'amari naka yanzu wani hali ake ciki tunda yake an karbi filayen nan naka an rabar da shi kuma ba a biya ka diya ba. Shin ka tuntubi sauran gwamnatocin da suka wuce bayan shi, a wato gwamnatin da suka samu a bayan shi wucewar Lawan Jafaru Isa, ko da yake kace mu karfi ma kun zauna da shi?
Akwai wanda fada baya, bayan da ya bar iyaka juna, an tura Hamidu na aika da Osika, an tura Umar Faruk na aika mashi, da aka yi Oputa na je Oputa, bayan nan na gama karfi Oman to Man Bezi na gama karfi, amma babin da aka yi ma.
To yanzu wani hali ake ciki?
To halin kawai shi ne, a musamman abin da bani kwarin gwiwa shi ne wannan filaye akwai na makwabci na, kuma dokan da aka yi zan aka kwace man dawa shi aka kwace nashi. Ai, dubi dokan biyan diya shi an biya shi, ni ba biya ta ba, ni da kasa ne, dan jiha ne, kuma dokan nan bai kamata a ce an ma wani, ni ba man ba, ina ganin ba man abarci ba, shi kawai nake nema.
To kaman wasu gwamnatoci akwai wanda yake suka duba waɗannan al'amura ko ma meyewa suka tausaya maka ta hanyar mayar maka da wasu abubuwa na, ko kuma dai babu wasu gwamnati, babu wata gwamnati da ta yi wani ɗan hoɓasa na ganin an bi maka haƙoƙinka?
Ainihin tun har zuwa yau kuma na gaya maka, dama gwamnati na Hamidu na Umar Faru da Oputa Panel da Makarfi shekara bakwai ne ina bin hakin nan, babu wanda ya min komi har zuwa yau. To Allah ya sa nake roƙon taimakonku, Allah ya taimake ni, tunda wannan abu hakina ne, doka ta ce a bani, kuma basukan bankin nan har ban shekara tara sun kai ni ƙara, su ne biya su bashi su.
Kamar yadda aka ji a cikin bayanin na Alhaji Muhammad Inuwa Aliyu Lerai, wani kwamitin da aka kafa domin ya bincike da ma'aikatan ofishin ƙasa da Safiyo suke cuta wajen rabawa da sai da filaye shi ne ya kwace wannan fili nasa. A cikin rahoton kwamitin a shafuka na 34 da 35 an yi magana kan batun shi Alhaji Muhammadu Inuwa Aliyu Lere, wanda aka kira da sunan Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu Lere a cikin wannan rahoto. Mai kukar ya gabatar da wasu takardu guda biyu waɗanda aka rubuta da hannu, waɗanda kuma ya ce su ne shaidar sa ta sayan waɗannan filayen. Sunan wanda ya ce ya saida masa da filayen nan Alhaji Inuwa Muhammad, wanda a ranar 28 ga watan Maris ta shekarar 1992 aka yi takarda ya saida masa da fili a kan kuɗi naira 740,000, shi kuma ya ba da kafin alƙalami na naira 300,000. Takardar saye da fili ta biyu an sanya mata hannu ranar 8 ga watan Satumbar 1992, watanni shida a bayan ta farko, cewar an sayar masa da wasu filayen kan naira $1,200,000 dukkansu a malali. Waɗannan takaddun da hannu aka rubuta su, ba mu ga takaddun izinin mallakar filayen daga ma'aikatar filaye ko kuma daga kotu ba. An yi zargin cewa shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu ya fake ne da wani kamfani mai suna Mushkal Nigeria Limited, ya ba kansa filaye har guda 40 ta hanyar amfani da matsayinsa a ma'aikatar ƙasa da Safiyo. Kwamitin ya ce Alhaji Inuwa Muhammad Lere ya rarraba wannan fili da yake magana a kai a malali zuwa wasu fulotai har guda 20. Aka shirya takardun izinin mallakar filayen har guda 20, to amma kuma guda ɗaya ne kawai gwamnan farar hula ya sanya mu hannu kafin sojoji su karɓi mulki. Kwamitin ya ci gaba da bayanin cewa kamfanin Mushkal ya yi amfani da wannan takardar guda ɗaya, ya samu izinin gina gidaje 5-5 har guda 4, wato gidaje guda 20. Kamfanin ya yi hanyoyi kuma ana sanya ruwan famfo da wutar lantarki a cikin waɗannan filaye a lokacin. a bayan da aka gayyato shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu da wannan mutumi mai suna Alhaji Muhammad Inuwa sai kwamitin ya gabatar da shawarar cewar an kasa tabbatar da ikrarin da shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu lerai cewar kamfanin Muskal ba nasa bane na wannan mutum ne mai suna Alhaji Muhammad Inuwa domin haka ƴan kwamitin sun yi imani da cewar wannan kamfani na Alhaji Inuwa Muhammad Lerene ma'aikacin ofishin ƙasa da Safiyo a wannan lokaci. Kwamitin ya ce a bisa al'ada idan an ba kamfani fili ana yi ma filin nan takardar izinin mallaka guda ɗaya ce, sannan daga bisani idan kamfanin ya ga zai rarraba shi zuwa wasu filaye ƙanana zai iya yi tare da izinin gwamnan jiha ba tare da ya nemi takardun izinin mallaka daban ma kowane guda daga cikin filin nan ba. Na uku, suka ce takardun bayanan da suka yi nazari na rajistar wannan kamfani mai suna Muskal sun bayyana musu cewa a fili ana fakewa da sunan wannan kamfanin ne domin mallakawa shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu Lere waɗannan filaye. A dalilin haka suka shawarci gwamnan jihar a wancan lokaci kan ya kwace dukkan filayen da aka bayar da sunan kamfanin na Muskal. Alhaji Muhammad Inuwa Aliyu Lere ya ce an cira a biya shi da filayensa da aka kwace, har ma ya gabatar mana da wata takardar da aka rubuta ma shugaban kamfanin Muskal a ranar 6 ga watan Yunin shekarar 1995 daga ofishin ƙasa da Safiyo na ofishin gwamnan jihar Kaduna dauke da sanya hannun wata mata mai suna Mrs. J.L. Sambo wadda ta sa hannu a madadin Director General na ofishin, tana cewa an shirya awun filinka na Malali da nufin biyan diya a ranar Alhamis 8 ga watan Yuni da karfe 9 na safiya. Filin ciki da gaskiya yana bin sawun gaskiya ko kuma sahihancin wannan takarda, domin dama shi mai kukar yana neman a biya shi diyar filayensa ne. Jami'an gwamnati da suka fara yin magana sun ce su ba su san da wannan takarda ba. Filayen nan an karɓe su ne domin an mallake su ne ta hanyar zalunci, domin haka babu maganar biyan diya. Duk abin da muka binciko za ku ji bayani. A shirinmu na gaba muna tafa da wani labari mai daɗi game da mutumin nan da aka sare masa hannu lokacin da aka yi ƙoƙarin a kashe shi bayan da aka yi wa matarsa fyaɗe. Sai mun haɗu a shirinmu na gaba. A huta lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma bari mu sake komawa ga Awwal Garba wanda zai gabatar mana da sharhin jaridun Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Nouvelle Expression, anda babban labarin ta yake nuni da cewar wata motar safa mai dauke da fasinjoji ta yi hatsari akan hanyar can zuwa birnin Douala, anda mutane 9 suka riga mu gidan gaskiya. Za ku mu leka jaridan Germinal, anda ta yi mana tsokaci kan yanda matsalar ƴan bangaren Ingilishi na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru yake neman rikidewa ya zamanto wani abu daban, domin yanzu rikicin ya kai har ƴan garin na Ingilishi sun kirkiro wani tutar su mai launin fari da shudi, kuma sun sanya wa kasar su suna Ambazonia. Sai kuma jaridan Edit, anda ita ma ta roto mana cewar har yanzu malaman bangaren Ingilishin sun ki komawa bakin aikin su. Yau kusan wata 1 da rabi kenan da aka koma hutu. Za ku mu ga jaridan Kalara, ita ma ta tsegunta mana cewar tsohon Director General na gidan talabijin din kasar Jamhuriyar Kamaru CRTV Mendoze har yanzu yana can a gidan maza yana cin ukuba. Za kuma mu ga jaridan Cameroon Tribune, anda ita ma ta labarta mana cewar ana shigowa da waɗansu motocin silke na yaƙi da makaman yaƙi daga ƙasar Libya ta barauniyar hanya zuwa ƙasar Jamhuriyar Kamaru, amma an gano cewar manyan ma'aikatan gwamnatin ƙasar ne suke sayan su, musamman ma manyan 'yan siyasan ƙasar. Amma hukuman tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun ce za su fara wani binciken gwagwab a ƙasar duk wanda aka samu da waɗannan mugayen makaman. to zai dandana kudarsa. Za ku mu kammala sharhin jaridar namu ne da jaridan Detant, anda ita ma ta nuna mana cewar direbobin jirgin kasan na kamfanin Cambrai na kasar Jamhuriyar Kamaru sun yi yunkurin yin yajin aiki na sai baba ya gani da me sun ce in ba su ko musu abokin aikin su ba wanda ya hatsari da taragan jirgin kasa sama da 30 a layin dogo na tafiya birnin Duwala zuwa birnin Yaounde wanda ya lakume rayukan al'umma da dama kana jama'a da dama ne suka jikkata. Mama Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Bali ta Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da matakan da sabon shugaban Amurka Donald Trump yake dauka akan kasashe kuma yake samun turjiya a gida, hakika lamari ne wanda ya shafi kowa da kowa, ganin cewa babu wata kasa mai rayuwa a duniya ita kadai ba tare da wasu kasashe ko kuma wasu al'ummomi daban-daban ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA, mai magana Aliyu Karan Bakwai Zakka a karamar hukumar Safana a cikin jihar Kaduna Najeriya. Yau zan yi kira ne ga musamman ƴan uwana matasa da ya kamata a tashi a nemi ilimi, domin gashi wani farfesa daga cikin arewacin Najeriya fito karara ya ce ƴan kudu sun tsere ma ƴan arewa da ilimi. To wannan ya zama wani babban kalubale ne musamman ga matasan mu na Najeriya da gwamnatocin mu na arewacin Najeriya, ya kamata a zage a baiwa ilimi fifiko.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, kuna tare da Yusuf Buzuka mai leda Gololo a jihar Bauchi. Ina jinjina shugaban Kwastan ɗin Najeriya dangane da yaƙi da ya yi da mayagun mutane masu shigowa da makami Najeriya da aka kama waɗannan mutane har su uku da kuma ɗumbin makamai.
To yanzu kuma ga Sahabo ya dawo da labarai amma fa a takaice.
Yau tashar muryar Amurka ta cika shekaru 75 da kafuwa, domin fiye da makonni 7 da Amurka ta shiga yakin duniya na biyu a hukumance. Aka yada wani shiri ta radio na tsawon minti 15 zuwa Jamus daga wani ɗakin yada shirye-shirye a birnin New York ranar 1 ga watan Fabrairu a shekara ta 1942. Shirin da aka yada wancan lokaci shine shekaru 75 da aka sani da muryar Amurka, wanda headquartersa da ke nan birnin Washington DC. Zuwa ƙarshen yakin duniya, muryar Amurka yana yada shirye-shirye cikin harsuna 40 da shirye-shirye da suka hada da waƙe-waƙe, labarai da kuma sharhi. Tun lokacin wannan tasha ta haɓaka wajen yada shirye-shiryenta ta fannonin sadarwa daban-daban a duk faɗin duniya, haɗe da shirye-shirye da bayanai cikin harsuna 47 ta rediyo da talabijin da kuma hanyoyin sadarwa ta tafi da gidanka. A daren jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya gaya wa duniya cewa ya zaɓi alkali Neil Gorsuch ya zama alkali a kotun kolin Amurka. A lokacin da yake ba da sanarwa, shugaba Trump ya ce Gorsuch alkali ne da ƙasar take bukata cikin gaggawa. Ya ƙara da cewa babu tababa kan cancantarsa.
To nan muka kawo ƙarshen wannan shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Salomon Abo da kuma injiniya mu na wannan lokacin Charles Hall, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.